نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلا شي ميتارا البركة مسلا شنغ اللقاء دكينا شكينغ جهر بوشي أغرم بوشي أولا يمشينا الحميس yau hudu ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437, wanda kuma yake daidai da 9 ga watan 6 miladiya ta 2016. A wannan majalisi na tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi, muna cikin kissar annabi Musa alaihi salam da tafiyar da ya zuwa ga Al-Khadir alayhi salam. Mun tsaya akan aya ta nawa ne? Ta 66 ko? Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qala lahu Musa an attabi'uka 'ala
قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. النبي موسى عليه السلام يجي وخضر هل أتبعك شن إنبيك على أن تعلمني أبسك سندني مما علمت رشدا دق أبندك سندكين شريا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. سيجي مساء lalle kai ba za ka iya haƙuri da ni ba. Fa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, ta yaya za ka yi haƙuri game da abin da baka kewaye da saninsa ba. Mun tsaya a wato ayar da waccan aya ta farko, inda Allah ta'ala ya ce annabi Musa alayhi salam ya gaya wa Khadir alayhi salam cewa yana son ya bi shi domin ya koyi wani abu na shari'a a wajensa. Da muka ce abin da yake ilimi mai amfani shi ne ilimin da ya kunshi shari'a, shi ne wanda ya tattari shari'a. Ar-rashad ko ar-rushud duk yana nufin shari'a, yana nufin alkhairi, yana nufin dukkan wata hanyar da za ta sadar da kai da alkhairi. Don haka dukkan wani ilimi wanda ya kunshi shari'a ya tattari hanyar da za ta kai ka zuwa ga alkhairi, ko kuma za ta raba ka, za ta ture maka sharri, to wannan ilimi ne mai amfani. To ilimi mai amfani dole ne ya kunshi abin da yake shari'a ne ga bawa, ko kuma abin da zai yi masa jagoranci zuwa ga shari'ar, ko ya kunshi abin da zai kare bawa daga abin da zai cutar da shi, ya jawo masa wata fa'ida da za ta amfanar da shi, sawa'un ta lahira ce ko ta duniya. Wannan shi ake cewa ilimi. Amma dukkan wani ilimin da bai kunshi shari'a ba, bai kunshi abin da zai zama mai amfani ga bawa ba, ko kuma yake tattare da abin da zai cutar da bawa, wannan ba ilimi bane da shari'a take kwadaitar da al'umma, ko take kwadaitar da dan adam ya nema. Shi yasa ya ce yana son ya bi shi, amma ya koyar da shi daga abin da aka koyar da shi na shari'a. Saboda kalmar rashad ko kalmar rushud tana nufin dukkan abin da ya kishiyanci sharri, dukkan abin da ya kishiyanci cutarwa, dukkan abin da ya kishiyanci bata. Ta zo a Alkur'ani da waɗannan ma'anoni. ta kishiyance abin da yake yake cutarwa, kamar inda Allah ta'ala yake cewa qul inni la amliku lakum darran wala rashada, kace ni ban mallakar muku wani abin da yake cutarwa ba ko kuma shiriya. Kaga anan an sanya rashad ta fuska, wato ta zama muqabili ce ta addar, wato cutarwa. Haka nan takan zo da muqabilin abin da yake sharri, kamar yanda aljanu suke cewa, kamar yanda yake cikin suratul jinni, wa anna la nadri asharrun urida liman fil ardi am arada bihim asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Suka ce ba mu sani ba, sharri ake nufi da waɗanda suke bayan ƙasa ko kuma rashad shiriya ake nufi da su. Kaga sharri ya zo yana fuskantar abin da yake rashad, shine shiriya. Haka nan ta zo da abin da yake fuskantar al-ghay, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghay yattakhidhuhu sabila, idan suka ga hanyar da take ta shiriya ba sa daukan ta hanyar bi ce, amma idan suka ga hanyar da take ta bata ce ita ce za ta dauka hanyar da za su bi. To kaga anan ar-rashad ar-rushd ya zama muqabil le na al-ghay, saboda haka in aka ce ar-rushd ana nufin duk abin da bai kunshi bata ba, bai kunshi cutarwa ba, bai kuma kunshi sharri ba. Saboda haka annabi Musa alaihi salam ya nemi annabi al-Khidr alaihi salam da cewa yana son ya bi shi, amma ya koyar da shi abin da yake akwai shiriya a ciki, abin da yake mai amfani. Ya zo a cikin hadisin Ubay ibn Ka'ab, kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim, yake cewa qala al-Khidr li Musa fama sha'nuka qala ataitu litu'allimani mimma 'allamta rushda qala ama yakfika anna at-taurata bi yadayk wa anna al-wahya ya'tik. Khidr yace wa annabi Musa alayhi salam, menene bukatarka, wato me ya kawo ka wajena? Sai yace masa nazo dan ka koyar da ni daga abin da aka koyar da kai na shiriya. Sai Khidr yace masa ama yakfika anna at-taurata bi yadayk, bai ishe ka ba cewa at-taura ga ta nan a hannunka, Allah ya baka at-taura wanda a cikinta akwai shiriya, akwai haske, sannan wa annal wahya yatika, kuma wahayi yana zuwa maka, wato duk da wannan kuma ka zo kana neman ilimi, kamar yadda muka faɗa cewa duk da kasancewar annabi Musa alaihi salam yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul, amma gashi ya zo yana neman ilimi wajen wanda yake bai kai shi a matsayi ba, wanda wannan ta sa wasu suka rika zaton cewa ba ma Musa bani Isra'il ake nufi a wannan ayar ba, tunda ta yaya za a yi Musa bani Isra'il Musa ibn Imran, wanda Allah ta'ala ya bashi wahayi, ya bashi at-taura, sannan kuma ya zo yana neman ilimi gurin wanda bai kai shi matsayi ba, wanda a lokacinsa kamata ya fi kowa ilimi, kamar yadda Nawf ibn Fadala al-Bikali yayi da'awar cewa ba annabi Musa ibn Imran bane, wani annabi Musa ne daban, wani Musa ne daban. Muka ce wannan ba tilas bane kasancewarsa, Allah ta'ala ya aiko shi kuma ya kasancewarsa ya fi kowa ilimi a zamaninsa, ya zamana akwai wani abin da bai sani ba, wannan zai yiwu akwai a samu abin da bai sani ba. Abinda ya kamata dai ya zama ya fi kowa sani a lokacinsa a cikin al'ummarsa shi ne ya kasance ya fi kowa sanin aqida, abinda yake da alaka da wato Ubangiji ta'ala, aqida sifofin Ubangiji da haƙoƙin Ubangiji, ya kasance kuma abinda ya zo da shi na shari'arsa ya kasance ya fi kowa saninsa, wannan shi ne abin da yake sharaɗi, amma ba ya kasance ya fi kowa ilimi a kowane sashi ba. Ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da ya wuce, wasu manoma, wasu masu gonar dabino suna yi wa dabinon su lalas, wato suna sa masa kilili, kai suna masa kilili, suna sa masa ƙurata ta namijin dabino domin ya yi 'ya'ya. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da su, ai da koda ba ku yi haka ba ma ai zai iya yi ya'ya, sai kasance a shekarar kuma sai wannan dabino nasu bai ya'ya kamar yadda ya saba ba, wato sai suka bi shawarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su, suka fasa yi masa wannan kilili sai kuma ya kasance bai ya'yan ba. To shine suka zo suka ga yawa Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya rasulullahi gashi abin da ya faru, ka ba mu shawarar cewa ba sai mun yi wannan abin da muka saba yi ba, kuma gashi dabinan mu bai ya'ya ba. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yace da su, antum a'lamu bi amri dunyakum, ai ku kuka fi sanin al'amarin duniyar ku, wannan al'amari na duniya ne, da haka ku kuka fi ni sani, ba wai wahayi bane Allah ta'ala yayi masa a lokacin cewa su bari, a shawara ce kuma ana iya samun akasin tafi, shi yasa lokacin da aka fita Badar a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shirin yayi sansani a wani guri, ɗaya daga cikin sahabbansa yake cewa ya rasulullahi inda zaka yi sansani din nan zamu zauna zamu tsaya, shin wahayi ne ko ku a'a amrun irta'aitahu, wani abu ne da kai kake ganin ayi, yace a'a ba wahayi bane, haka dai ni nake ga mu tsaya anan, sai ya bashi shawara cewa a'a maimakon mu tsaya anan mu ƙara gaba mu je har inda ruwa yake, kaga sai mu tsare inda ruwan yake, ko da sun zo zai zama na ba su da wata dama su samu ruwan da za su sha. To shikenan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi shawararsa kuma aka wuce gaba, kuma ya kasance an yi nasara. To kaga anan al'amari ne da ya shafi tsare-tsare, bai shafi wahayi ba, bai shafi ibada ba, bai shafi aqida ba, saboda haka tana yiwa a bawa wani annabi shawara akan irin waɗannan abubuwa kuma ya karba. Shi yasa ma Allah ta'ala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya shawara da sahabbansa cewa shawirhum fil amr, ka yi shawara da su cikin al'amarin da ya taso, don haka idan abu ya taso musamman abin da ya shafi yaƙi ko sulhu ko zaman lafiya, yakan zauna da sahabbansa ya shawara ya ce kai me ka gani kai me ka gani, kuma daga ƙarshe yakan iya bin shawarar wasu daga cikin sahabbansa wanda yake ganin ita ce tafi daidai, ko da kuwa wani lokaci ana iya samun gyara a cikin wannan shawara, kamar yadda ta faru lokacin da aka kama mutanen Badr, Asra Badr, ya yi shawara da Sayyidina Abubakar, ya yi shawara da Sayyidina Umar akan me ya kamata a yi da su. Sayyidina Abubakar ya ce yana ganin kawai a karɓi fansa a wajensu, kowanne ya fanshi kansa da abin da yake da shi na dukiya ko ‘yan uwansa su fanshe shi. Sayyidina Umar kuma yana ganin a mutanen nan sun cutar da mu, sun azabtar da mu, sun wahalar da mu, matuƙar za su ci gaba da rayuwa a doron ƙasa, to mu ba zaman lafiya, saboda haka kawai kowa a bashi ɗan uwansa ya kashe shi. To kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewarsa mai tausayi ga al'ummarsa, sai ya karkata zuwa ga shawarar Sayyidina Abubakar. Amma kuma daga baya Al-Qur'ani ya sauka, inda ake nuna shawarar Sayyidina Umar ita tafi dacewa, ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthqina fil ard, Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rika kuka shi da Sayyidina Abubakar, yana cewa mun kusa mu halaka, mun kusa mu halaka. To wannan yana nuna kenan ba tilas bane dan mutum yana annabi shikenan ya kasance ya kowa sanin kowane irin bangare, kowane irin fanni na ilimi. Don haka babu mamaki dan Annabi Musa alaihi salam ya tafi wajen Khadir neman ilimi. Sawaka abin da ya zo a cikin hadisan da suka gabata, wanda a ciki aka sifanta Khadir da cewa huwa a'lamu minka, ko cewa kaje gurin Khadir domin shi ne ya fi ka ilimi, wannan dole ne a fassara shi da ma'anar ya fi ka ilimi a wasu babubbuka na ilimi, ba wai ya fi ka ilimi ta kowane ɓangare ba. Saboda akwai hadisi, ko mu ce ya zo a cikin hadisin Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i, ruwayar Abdullahi ɗan Abbas, inda Khadir alaihi salam yake cewa Musa alaihi salam, ya Musa inni ala ilmin min ilmin Allah allamanihi la ta'lamuhu anta wa ana ala ilmin wa anta ala ilmin min ilmin Allah allamaka Allah la a'lamu. Khadir yake cewa Musa alaihi salam, kai kana bisa wani ilimi da Allah ta'ala ya baka wanda ni ban san shi ba, ni ma kuma ina bisa wani ilimin da Allah ta'ala ya bani wanda kai baka san shi ba. Kaga wannan ruwayar tana nuna maka cewa ashe ba ta kowace fuska ne Khadir ya wuce ya zarce Annabi Musa alaihi salam wajen ilimi ba, akwai ilimin da Annabi Musa alaihi salam yake da shi wanda shi Khidr baya da shi, akwai kuma ilimin da yake wajen Khidr wanda annabi Musa alayhi salam baya da shi. To sai ya ce da shi, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, da ya ce da shi ya bi shi, zai bi shi ya koyi wani abu daga abinda Allah ta'ala ya koyar da shi na shiriya. Sai Khidr ya ce da shi, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, lalle kai ba za ka iya haƙuri da ni ba. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, ta yaya za ka iya haƙuri a bisa abinda baka kewaye da saninsa ba, wato a bisa abinda ba ka da ilimi a kansa. Wato ya kore cewa annabi Musa alayhi salam ba zai iya yin haƙuri da shi ba, korewa mai ƙarfin gaske. Za ka ga lafazin ya zo da sigar da take nuna cewa annabi Al-Khidr alayhi salam ya kore maganar korewa mai ƙarfi, cewa ba zai iya haƙuri ba. Na farko inna wacce take nuna ƙarfafawa, inna innaka lalle kai, sannan aka yi amfani da lan wanda ta fi ƙarfi wajen korewa sama da kowace adat ta nafi, innaka lan, wato kai ba fa za ka taɓa iya haƙuri da ni ba. Sannan kuma maimakon ya ce innaka lan tasbira, sai ya ce lan tastati'a ma'iya sabra, maimakon ce ba za ka iya, sai ce ba za ka iya samun damar yin haƙurin ba, wato ko da damar ma ba za ka samu ba, wanda ita ma ƙarfafa korewar ce. Sannan kuma sabran ɗin sai aka kawo shi na kira, wanda na kira tana nuna kowane irin haƙuri ma ba za ka iya yi ba, wato dukkan wani irin haƙuri ko mun ƙanƙanta sa ba za ka iya dure masa ba. Saboda haka wannan yake nuna shi kansa ya yi hasashen zai yi wahala annabi Musa alayhi salam ya iya haƙuri da abinda zai gani daga wajensa, wanda a ƙa'ida ta annabawa duk sanda suka ga an yi wani abin da yake ya saba wa zahirin shari'arsu shi ne za su tsawatar a kansa. Zai wahala annabi Musa alayhi salam ya karkace wa wani ɗabi'a ta annabi, ta annabin Allah. Saboda haka ya faɗi maganar da irin wannan kalmomi masu ƙarfi, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sannan ya faɗi dalilin da ya sa ba zai iya haƙurin ba, ya ce wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, ta yaya za ka iya haƙuri a kan abinda ba ka kewaye shi da ilimi ba, wato abinda za ka gani ya bayyana daga wajena wanda kai ba ka san haƙiƙanin dalilin da zai sa in yi abin ba. Annabi Musa alayhi salam ba zai taɓa ganin abinda yake munkari a zahiri ya yi shiru ba, a zahiri abinda ya sani a shari'arsa wannan aiki ne da bai dace a ce an yi shi ba. To babu yadda za a yi a matsayinsa na wanda Allah ta'ala ya aiko shi don ya yi gargaɗi ya yi bishara, sannan ya ga an yi wani abin da yake ya karkace ya kauce hanya kuma ya yi shiru ya ƙi magana. Duk da cewa fa yana sane da cewa Allah ta'ala ne ya ce ya zo gurinsa ya koyi ilimi, to amma wannan ba ita za ta ba shi damar kuma ya ga wani abin da ya saba wa abin da shari'arsa ta nuna masa bai shiru. To ina a ce kuwa kuma ba aika shi aka yi ya ga ya koyi wani abu na karatu ba, kaga babu shakka inda zai ga wani abu na sabawa dole ne zai yi magana. Saboda haka wannan gargadi ne da shi Khidr ya yi wa annabi Musa alayhi salam tun a karan farko, dan ya zama ala basira, ya zama na ba kada ya ci an ruɗe shi ko an yaudare shi tun farko, ya san cewa akwai abin da zai gani wanda zai kasa jurewa. Saboda haka in zai iya haƙuri to ya zo a tafi, in ba zai iya haƙuri ba to ya haƙura da wannan neman ilimi. Kuma wannan shi yake nuna maka abin da zai bayyana daga shi Khidr zai zama abu ne mai ban mamaki, abu ne wanda Nabi Musa alayhi salam bai saba ganin irinsa ba tare da mutanen kirki. Shi ya sa ma tun farko ya fara gaya masa wannan magana. Wannan yana nuna maka cewa duk mutumin da ba zai iya haƙuri da malaminsa ba, ko wanda yake neman ilimi a hannunsa, to ba zai taɓa samun ilimi ba. Duk wanda yake so ya samu ilimi sai ya sifantu da haƙuri. Haƙuri sifa ce asasiya, dole ne a same ta tattare da dukkan wani mai neman ilimi. Dukkan wani wanda yake neman ilimi in ya rasa sifar haƙuri to sun yi hannun riga da ilimi, ba zai taɓa samunsa ba. Dole ya haƙuri da wahala, ya haƙuri da yunwa, ya haƙuri da talauci, kamar da Imam Malik yake cewa Allah bai yadda ba sai wato neman ilimi ya haɗu da talauci. To inda za a nemi ilimi, to sai an haƙura da wani lokaci babu, wani lokaci a samu, wani lokaci a rasa. To idan ba zai iya yin wannan haƙurin ba, to ba zai iya samun abin da yake muradi ba. Haka nan dole ya kasance mai haƙuri ne da wanda zai je gurinsa neman ilimi, ya san muhimmancin abin da ya je nema a wajensa. Saboda haka kowane irin abu ya gani tattare da shi, ko bai masa ba, to zai jure, zai haɗiye, zai cije ya daure. Wannan shi zai sa ya ci nasarar samun iliminsa. Magabatanmu da suka yi ilimi, duk sai da suka sifantu da wannan sifa ta haƙuri. Sai da suka sifantu da sifa ta haƙuri, suka yi haƙuri da wahala, suka yi haƙuri da yunwa, suka yi haƙuri da talauci, suka yi haƙuri ainihin da rashin bacci da rashin hutu. Duk sai da suka yi wannan haƙuri, sannan suka yi haƙuri da malamansu, ba su kasance masu ƙosawa ba, ko ɓata rai yayin da suka samu, suka ga wani abu wanda yake ba shi suke tsammani ba tare da wanda yake koya musu karatu. Sun yi haƙuri ƙwarai da gaske. In ka koma sirar magabatanmu na farko, waɗanda suka tara ilimi shakundum, suka shayar da al'umma, har yanzu al'umma take kwankwada daga tekun iliminsu, za ka cewa sun siffantu da wannan sifa ta haƙuri, sun zama masu haƙuri ne. Za ka ga malamansu ana samun waɗanda suke masu wahalar sha'ani, wani ba zai baka ilimi ba sai ya ji gata ka, sai ya yi wuju-wuju da kai sannan ya baka ilimi. Al-A'mash Abu Sulaiman Muhammad ibn Mihran, kamar yadda ya zo a cikin littafin Khatibul Baghdadi Sharafu Ahlul Hadith, da yake ba da kissoshinsa yadda yake wahalar da ɗalibansa don suka zo neman ilimi a wajensa, har karya ya aje a ƙofar gidansa, karya mai faɗa mai cizo, yayin da za su zo wannan karyar ta rarake su, ta bi su da haushi su gudu, sannan su faki idanta su dawo, haka har su samu shiga wajensa. Don wata rana suka zo sai suka samu karyar bata nan, suka shiga sai suka same shi yana zaune yana kuka, suka ce yaya malam, me yasa ka kuka? Sai ya ce mai umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna ce ta rasu, wato karyarsa. Ita ke umarni da kyakkyawan abu tana hana mummuna. Wannan takura masa da suke yi, da matsa masa da suke yi, ya sa shi cikin abin da yake almunkar. Saboda haka karyar da ita ce take hana shi, take hana su, take samo masa wato hutunsa. Ya kasance idan aka matsa masa ya bada hadisi, wani lokaci sai ya bada hadisin ba tare da ya bada isnadinsa ba. A wancan lokacin aka baka hadisi ba a baka isnadi ba, ba a baka waɗanda suke mazajen hadisin ba, to ba za ka amfana da shi ba, ba za ka amfanar ba, don ba wanda zai saurare ka ya ji wannan a matsayin hujja ya karɓa. Saboda haka an baka wani abu ne ga shi kamar ilimi, amma ba ilimi ba ne, ba zai amfani ba, kuma ba wanda za ka je ka ce bari in karantar da kai ya saurare ka. Da ka fara cewa ƙala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a ce ta ina ka samo shi, sai ka faɗi gurin malamin da ka ji shi, kuma daga wanda ya ji shi, kuma daga wanda ya ji, har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To idan suka matsa masa sai ya ba su hadisin babu isnadi, ya san ba za su amfana da shi ba. Idan yaro ya matsa sai an ba shi isnadi, sai ya ci kwalarsa, ya buga shi da bango, ya ce ga isnadin nan, wannan shi ne isnadin. Akwai sanda ya zauna yana ba su hadisin cikakke, wani yana kusa da shi yana ta dukan cinyarsa, in ya ce haddasana sai ya doki cinyarsa da ƙarfi. To ɗaliban dai suka yi ta ɗan yi wa wannan ishara cewa idan Allah ya haƙura a yi ta dukan nashi domin a kai karatun nan ƙarshe, domin idan har ya ce zai firgita ko ya zabura ko ya bar gurin, to karatun zai iya yankewa. To shi yasa su ma wani lokaci suke yin amfani da wata dama, duk sanda suka samu wata dama sai su shi ma su ainihin su shammace shi, su ce shi ma sai ya ba su hadisi. Akwai sanda ya fito wani ɗalibinsa da yake baya gani haka sosai, shi yasa ake ce masa Al-Amash, yana gani dishi-dishi haka. Don haka an zo jana'iza, wani ɗalibinsa ya kama masa sanda, aka je jana'iza, sai da aka gama jana'iza kowa ya watsi ɗalibi ya ce to abba Muhammad ba zan kai ka gida ba sai ka cika min allona da hadisi in ba haka ba in bakka a makabarta ya ce a ba laifi rubuta yayi ta bashi hadisi yayi ta bashi hadisi yayi ta bashi hadisi sai da allansa ya cika tab ya ce to mu tafi to suka taho ya san abin da zai iya faruwa a hanya saboda haka ana zuwa hanya sai ya ga wani dan uwansa dalibi sai ya kira shi ya bashi allan ya ce gudu da ya zo suka zo kofar gida ya ce mun zo ya ce mun zo mun zo kofar gida ya ce mun zo sai ya shaƙi wuyansa ya ce fasiki ba duk ba da hadisai na ya ce ina abba Muhammad ai hadisai sun sha to saboda ya bata masa hadisan sai ya ce kaje duka ƙarya nake gaya maka duk abin da na gaya maka ƙarya nayi ya ce ina ai na san tsoron Allahnka da kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya kuma a ce ka fado daga sama ka suntumo ka mutu akan kai wa manzo Allah ƙarya saboda haka na san ba ƙarya kake ba to haka suke wato ribatarsa in sun samu ta dama wai sanda ya shiga yana ana masa aski wani manzo mai yana masa aski sai da ya aske rabin kan sai ya ce abba Muhammad ba fa zan karasa askin nan ba sai ka bani hadisai to kaga ko ya bada hadisai ko ya tashi da rabin kansa ba aski haka ya rubu ya gaya masa yana rubutawa a shahid zamu ga yadda suka yi ta hakuri da juriya wani lokaci zai zo yana hadisi duk sanda ya kaki sai tofa wa ɗaya daga cikin su ko ba wanda zai motsa haka za su yi ta hakuri har sai an gama majalisin to shi yasa sai suka tara ilimi zaka samu cewa shi wannan malamin inda a yanzu ne to bai da za a ilimin sa ya yadu duk za a watsi a bashi amma zaka samu yanzu yana cikin wanda suka tara kara wato ilimin sa ya yadu sosai babu littafin hadisin da zaka bude baka ga al'amash ba Bukhari Muslim Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah Imam Ahmad dukkan wannan littafin hadisi in zaka bude shi sai kaga haddathana al'amash ya akai ilimin sa ya yadu hakurin da dalibansa suka yi tai shi yasa suka yada ilimin sa da a ce ba su yi hakuri ba shikenan da ilimin sa zai mutu ba wanda zai ji ilimin sa ballantana har ya yadu to wannan yaduwar ilimin nashi yana nuna maka yadda almajiran suka yi ta hakuri suka yi ta juriya to haka ake so dalibi ya kasance mai hakuri ne tare da malamin sa sifar da yanzu dalibai suka rasa ta kenan sai ka samu cewa malami yana karantar da dalibin sa shekara da shekaru daga wata mas'ala ta hada su sun dan samu sabani sai kaga shikenan an raba gari shi ma shi zai ja daga ya zama abokin rigima shikenan gashi kamar bai taba zuwa gaban sa yayin karatu ba ya zama abokin hamayyarsa ya manta da dukkan wani abin da ya samu a wajen sa na ilimi ya zo ya zama abokin fadansa wannan ba sifa ce ta dalibin ilimi na kwarai ba sifa ta dalibin ilimi na kwarai ana sanin shi da wafa'i koda mai malamin sa zai masa kuma alama ce ta cewa shi dalibin ilimi ne na hakika yayin da ya kasance mai juriya mai hakuri mai dauriya a lokacin da Imam An-Nasa'i ya je gurin Al-Harith ibn Miskin yana son ya ji hadisi Al-Harith ibn Miskin yana da sharadi a majalisin sa duk mutumin da zai zo gurin sa karatu to sai ya samu tazkiya abinda muke cewa tazkiya sai ya kawo takarda daga wani wanda ya san shi cewa wannan mutumin kirki ne yaren kirki ne zai tsaya yayi karatu sannan ya barka kai karatu sannan kuma da yake yana dan takun saka da mahukunta a lokacin sa don haka yana kaffa da masu zuwa leken asiri wanda za su dauki gulma su kai wa mahukunta a kansa to Imam An-Nasa'i kuma matashi ne mai son kwalliya wato irin matasan nan ne yan kwalisa saboda haka ya ci kwalliya ya ci kwalliya zo majalisi ya zauna ba tare da ya bi dukkan wata procedure da ake bi ba haka yana zuwa ya zauna shi kuma Al-Harith ibn Miskin ya kyalla ya gano shi sai ya zaci cewa dan leƙen asiri ne gidan mahukunta yake sai ya ce tashi ya fita ya kore shi wannan kora da ya masa bata sa shi ransa ya baci ba ya ce to ai ba kai kadai ne malami ba ga sunan a ko'ina bara in je wani gurin yi karatun sai ya kasance yana biyo abokansa amma idan aka zo sai shi ya fake a bayan katanga ana karatun yana ji ana yi karatun yana ji yana rubutawa da haka shi ma kamar yadda sauran ɗaliban da suke zaune a majalisi suka kwashi karatun Al-Harith ibn Miskin shi ma haka ya kwashe shi saboda haka ya zama na ya rubuta shi a cikin littafin sa Sunan An-Nasa'i da zamu ganshi yana faɗa akhbarani Al-Harith ibn Miskin qira'atan alayhi wa ana asma duk sanda zai faɗi karatun sai ya ce qira'atan alayhi wa ana asma dan ya nuna maka cewa ba kamar sauran daliban shi ya ji ba shi ya dai jiwo ana karanta masa shi kuma yana fike da sauraron sa wannan duk amana ce ta ilimi to kaga da bai yi hakuri ba waɗannan hadisan da kuka ga yayi tarwaitowa a cikin littafin sa da bai ruwaito su ba da watakila sun kubuce masa kenan musamman in ya kasance ba za a same su ba sai a gurin shi wannan malamin nasa to ire-iren wannan misalai suna nan da yawa da zaka ga cewa a yanzu daliban ilimi sun yi hannun riga da wannan zaka ga cewa wani shi yafi jin ma ya daukaka da yayin da ya fito yayin da yazo yana fito na fito da malaman sa a yayin da zaka ga magabata alfari suke da malaman su kowanne ɗayan su alfari yake a ce yana da malamai da yawa yana da malami ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba duk inda zai zauna ya ce malami na kaza ya ce mun kaza domin wannan shi yake nuna cewa ba haka kawai yayiwa ainihin ilimin hawan kawara ba ba kawai shigo shi ya taga sama ba a ya biyo ta hanyar da ake biyo wajen neman sa ya shigo shi ta kofar sa ba ta bayan katanga ya fado ba zaka je yana fadar ambatan malaman sa wadanda ya karu da su ya amfana da su koda kuwa za a kai wani lokaci da zai wuce su ma a ilimi shi yasa zaka ga magabata suna tattara sunayen malaman su rubuta tarihin su ajiye sai kaga malami ya rubuta mashaykhatu fulan mashaykhatu fulan mashaykhatu fulan wato shehunan sa malaman sa amma yanzu wani saboda dakikanci sai ka je yana cika baki wai alfahari yake shi duk garin nan ina malamin sa waye ya isa ya ce shi malamin sa ne to bai san kuma wannan tade kansa yake ba ka da kansa yake ya nuna cewa yayi wa ilimin kundun bala ne kawai bai biyo ta hanyar da ya kamata ya biyo ba ya nuna cewa duk tabargazar da yayi ka ai mamaki irin sa dole ne ya tabargaza saboda bai samu ilimin sa a hannun malamai ba amma idan aka ji cewa ai malam wane ma malamin sa ne malam wane ma yayi karatu a gurin sa to alamar ya bibiyi malamai kuma alama ce da take nuna kwadayin sa ga ilimi to shi yasa annabi shi yasa al-Khidr alaihi salam yake cewa annabi Musa innaka lan tastati'a ma iya sabra sai ce wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi kubra ta ya zaka iya hakuri da abinda baka da wato baka kewaye shi da ilimi ba to yana so ya gaya masa abinda zai hana shi yayi hakurin shine rashin samun kwarewa ko sanayya mai karfi game da abinda zai gani tare da shi Khidr alaihi salam da wasu ayyuka da suka sabawa zahirin shari'ar sa da ya sani to da ba zai yi masa musu ba wanda yana nuna idan kaga mutun ya kasa hakuri da abinda yake gaskiya ne to bai fahince shi ba in ya fahince shi to dole zai yi hakuri bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi Allah ce bari sun karyata abinda basu kewaye da ilimin sa bane walamma ya'tihim ta'wilu fassara sa bata zo musu ba idh lam yahtadu bihi fasayquluna hadha ifkun qadim Allah ce duk sanda suka kasa fahimta to sai su ce wannan ƙarya ce da daddiya saboda haka alama da take nuna cewa mutum ba zai iya hakuri da abu ya zama ya jahilce shi al insanu aduwwu ma jahil dan adam kulle yana adawa da abinda ya jahilta to shi yasa yace masa wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra ya nuna masa mujibin abinda zai hana shi hakuri shine kasancewar bashi da ilimin wannan al'amari kuma wannan yana nuna mana ta'anni wa tasabbut wato abu wato ka zama kana bin abu a hankali kada kai gaggawar hukunci akan abu ba tare da ka kewaye da sanin muradin sa da makasudin sa ba duk abinda zaka yi hukunci akan sa to yi kokari ka san me ake nufi da abin tukunna kafin kai hukunci akan sa amma gaggawa wajen yin hukunci akan abu yana jawo nadama sautari yana jawo kurakurai sautari shi yasa ko da bayani aka yi maka na wani abu in har baka fahimce shi ba yi kokari ka fara fahimta sa kafin ka yanke hukunci akan wannan abu sai yace da shi qala satajiduni insha Allah sabir قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا سيتي ان شاء الله ذاك سميني مي حقوري كما با زان سابا مكا عمرني با انن زامو غا النبي موسى عليه السلام مغانا ستا كونشي ابو اوكو ابو نا فرقو ياي مسا الكورين زي يا حقوري abu na biyu yayi ladabtu da ladabin da Allah ta'ala ya ladabtar da annabawansa da shi na cewa duk abin da za su faɗa su ce insha Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kada ka ce zan yi abu kaza gobe sai Allah ya ga dama sai ka ce illa an yasha Allah to wannan ladabi ne da Allah ta'ala ladabtarwa ce da Allah ta'ala yayi wa annabawansa yayi wa salihai hakanan abu na uku shine wala a'si laka amra ba zan saba maka umarni ba wanda wannan shine ladabin biyayya shine ya zama na mutun yana da'a yana biyayya ga wanda yake neman ya karu da shi ko ga wanda yake gaba da shi matukar dai wancan shine al-matbu'u shi kuma at-tabi'u to ya kamata ya kasance mai biyayya ne saboda haka zamu ga anan yayi masa alkawari zai yi hakuri zai yi hakuri akan dukkan abin da zai ga cewa bako ne a wajensa ko ko zai yi hakuri akan dukkan abin da zai zama wahala ce a tattare da shi ko zai hakuri dukkan abin da zai ga cewa ya ganshi amma bai san ina ne wato sababin abin ba zai yi hakuri har lokacin da za a gaya masa wannan abu wannan azima ce wato ya kuduri niyyar zai yi wannan amma al'azaimu tanfasikh mutun yakan iya kudurar niyyar cewa zai yi abu kaza kuma idan abin ya zo ya kasa wannan alqur'ani ya nuna mana wannan Allah ta'ala ya ce wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun kafin su ga mutuwa cewa suke mutuwar ma ta zo amma yanzu da suka ga mutuwar kuma sai suka ga ba za su iya hakuri su mutu ba kaga abin da yake azimar su daban sannan azimar sai ta warware lokacin da abin ya faru daban ubangiji ta'ala yana cewa alam tara ilal ladina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat falamma kutiba alaihimul qital idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alaina alqital laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'u ad-dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila ubangiji ta'ala yace baka ga wadanda aka ce da su ba alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum Allah yace ku rike hannuwanku ku rike hannunku kada ku ce za ku yaki kowa ko da an yunkurin taba ku to ku ja da baya wa aqimus salata wa atuz zakat ku tsayar da sallah ku bada zakka falamma kutiba alaihimul qital yayin da aka wajabta musu yaki kuma idza fariqun minhum yakhshawna an-nas ka khashyati llahi aw ashadda khashya sai ga wani bangare daga cikin su suna tsoron mutane fiye da yadda suke abin nan kamar yadda suke tsoron Allah ko fiye da ma yadda suke tsoron Allah suka rika cewa lima katabta alaina alqital ya ubangiji ya akai ka wajabta mana yaki da ka jinkirta mu zuwa ga wani ajali na kurkusa Allah ta'ala ya ce qul mata'u ad-dunya qalil jin dadin duniya dan kadan ne wal akhiratu khairul liman ittaqa lahira ita ce mafi alkhairi ga wanda yaji tsoron sa wala tuzlamuna fatila kuma ba za a zalunce ku daidai da fincin dabino ba wannan aya ta sauka yayin da wasu daga cikin sahabbai suka yi ta fatan a wajabta yaki su wannan reni da ake musu ya ishe su Allah kawai ya ba su izini su dau fansa ya ba su izini su rama to gashi sai da aka wajabta yaki sai kuma gashi wasu a filin yaki sun gudu kaga azimar daban lokacin da abin ya faru kuma daban saboda haka bawa baya cewa Allah ka saukar min da bala'i ko ya yake zan iya jurewa ka roki Allah ta'ala ya baka lafiya ya baka zaman lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tatamannu al'adu was'alu Allah al'afiya fa idza laqitumuhum fasbiru kada ku rika fatan haduwa da abokin fada kada ku rika fatan haduwa da maki a gabza ku rika cewa ai azo ba ai yakin wa yake tsoro a ku roki Allah zaman lafiya ku ce Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya wannan shine abin da ake bukata ku yi idan abin ya zo muku ba tare da kun kirawo shi ba to ku yi hakuri ku jure saboda ka shi hakuri ana neman ka da shi yayin da abin ya zo amma kada ka ce kai ka isa mai hakuri don haka abin ma ya zo kai zaka iya jure masa wanda duk yayi wannan Ubangiji Ta'ala na iya jarrabar sa sai ya kasance lokacin da abin yazo ya kasa jurewa. Shi yasa lokacin da wasu waɗanda suke da'awar tsananin san Ubangiji har suke ganin dukkan abin da Allah Ta'ala zai dora musu na masifa ma ya dora musu, su za su iya jurewa, za su yarda da wannan saboda soyayyar da suke masa. Har ma wani daga cikin su dajin shine Ruwaim yake cewa ar-rida, abinda ake nufi da yarda da kaddara da Allah Ta'ala zai dora maka wutar jahannama a hannunka na dama, ba za ka budi baki ka roke shi ya dawo da ita hannunka na hagu ba. To sai gashi Allah Ta'ala ya jarrabi ɗaya daga cikin su, shine Samnun al-Misri, wanda yake wadda cika baki yana cewa walaysa li fi siwaka hadzun fa kayfa ma shi'ta fabtalini, haka yake ga Ubangiji yace ba na da bukatar kowa sai kai, kai kadai nake da bukata, don haka duk yadda ka so ka jarrabe ni ka jarrabe ni, duk bala'in da zaka dora min ka dora min, ni indai na same ka na gama an gama komai. Wannan Samnun al-Misri ana masa take da Samnun al-Muhib, to saboda tsananin nuna soyayyar Allah, tsananin nuna soyayyar Allah. Wata rana kamar yadda wani Ibrahim ibn Fatik yake cewa wata rana yana magana akan al-mahabba, wata san Allah, sai aka ga wani tsuntsu yana ta matsowa bayan ya sauka aga yana ta matsowa sai da yazo kusa da shi, tsuntsun da ya rika tsatsagar kasa da bakinsa da ƙarfi, yana ta buga bakinsa, shi kuma yana ta magana akan soyayya har sai da tsuntsun da ya mutu. Wato yadda yake nuna maka irin magana da yake ta soyayyar Allah, ba wai dan adam ba, hatta dabbobi tana ratsa su, hatta dabbobi suna wato tana musu tasiri. To shi ne yake wannan busar iska yana cewa walaysa li fi siwaka hadzun fa kayfa ma shi'ta fabtalini, Allah ba ni da wani rabo a gurin wani sai a wajenka kawai, duk yadda ka so ka jarrabe ni ka jarrabe ni. Sai Allah ya rike masa fitsarinsa, sati biyu baya fitsari, kwana 14 ya rika yawo yana bin yan makarantar allo yana raba musu kwakwa sadaka, yana cewa ku yi wa babanku addu'a, ku yi wa baban nan naku makaryaci addu'a, ad'u li ammikumul kazzab, baban nan naku makaryaci ku yi masa addu'a, ku yi masa addu'a, yana raba sadaka ga yara su yi masa addu'a. To mutumin da aka rike fitsarinsa na sati biyu ya kasa zaune ya kasa tsaye, ina zai iya kuma a dora masa wa jahannama a hannun dama ya bai ce Allah ka sauke mun ba, wai ko canza mata guri ba zai ce ai ba, balle ya ce a sauke masa ita. To shi yasa al'aza'imu tanfasikh, dan mutum ya ce zan iya abu ba lalle ne ya iya ba. Ka duba annabi Musa alaihi salam anan aga ya ce satajiduni insha Allah sabira, in Allah ya so zaka same ni mai hakuri, wannan azima ce, amma in tafiya tai tafiya za ku ga wannan azima ba ta warware ba, ta warware. To idan waɗannan annabawan Allah ne masu irin wannan matsayi, wani lokaci za su iya cincewa, za su iya abu kaza, amma kuma daga ƙarshe su kasa, ina ga wanda yake ba annabi ba, ina ga wanda yake gama gari irin mu. Babu shakka ba a san ka cika baki za ka yi kaza ka iya kaza, ka bari dai ka gani in ka iya kenan. To shi ne sai ya gaya masa sharaɗi, ya ce to yauwa, ya ce wala asi laka amra, ba zan saba maka umarni ba. A nan umarni ya kunshi hani, duk inda kalmar umarni ta zo to tana kunsar hani, kamar yadda Allah Ta'ala yake cewa alalahul khalqu wal amru, halitta ta shi ce umarni na shi ne, ana nufin umarni da hani, wato shi yake yin halitta kuma shi ke da ikon ba da doka ta a yi ko a bari. Amma kaga kalmar al'amuru kawai aka faɗa, saboda me? Saboda al'amuru a nan ya kunshi annahyu, kamar yadda Allah Ta'ala yake cewa game da mala'iku la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ba sa saba wa Allah game da abin da ya umarce su, ba sa saba masa a umarni, ba sa saba masa a hani. Kalmar ma amarahum ta kunshi ma nahahum, ba sa saba wa Allah game da umarninsa, ba sa saba wa Allah game da haninsa. Allah ta'ala da yace falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim, waɗanda suke saba wa umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama su shiga taitayinsu, kada wata azaba, kada wata fitina ta same su, ko wata azaba mai radadi. Anan ba wai umarni kawai ake nufi ba, umarni da hani, umarni da hani. Saboda haka duk inda umarni ya zo, to ya kunshi kuma hani. Idan ka ce zan bi umarninka, to ya kunshi za ka bar kuma abin da ya hana. Shi yasa lokacin da malamai suka tattauna game da mutumin da ya ce wa matarsa, in kika saba wa umarnina kin saku, sai ta saba wa haninsa, ba umarnin ba, ta saku ko bata saku ba. Wasu malamai sai suka ce ai bata saku ba, tunda umarni daban, hani daban. Umarni shine if'al, hani kuma la taf'al. Don haka shi bangaren da ya jingina sakin da shi, shine bangaren if'al, ba bangaren la taf'al ba. Saboda haka suka ce bata saku ba. Wasu malamai suka ce ta saku, saboda kalmar umarni tana kunsar hani. Duk inda umarni ya zo, to yana kunshe da hani. Duba da waɗannan ayoyi na Al-Qur'ani da muka karanta, waɗanda ire-iren su ma akwai wasu banda su, da Allah ta'ala yake cewa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kaga anan amran ba ana nufin kawai abi Allah da manzansa a cikin umarni ba, amma a saba musu a cikin hani. Ana nufin umarni da hani. Suka ce to tunda Al-Qur'ani ya zo da kalmar umarni kuma ta kunshi hani, saboda haka in ya ce in kin saba wa umarni na kin saku, sai ta saba wa haninsa, to wannan kalmar tashi ta shafe ta, saboda haka saki na iya hawa kanta. Saboda haka anan ya ce wala a'si laka amra, ba zan saba wa umarninka ba, amma za mu ga shi ba umarni ya bashi ba, hani ya yi masa. Ko? A cikin ayar ma ba umarni ya bashi ba, ai hani ya yi masa, ya ce qala fa idittaba'tani, bismillah,
qala fa idittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhlifa laka minhu dhikra.
Qala ya ce da shi fa idittaba'tani, to idan har ka bi ni, fala tas'alni an shay'in, kada ka tambaye ni game da wani abu, hatta uhditha laka minhu dhikra, har sai na baka labarinsa. Kaga anan hana shi yayi, ba umarni ya bashi ba, amma a can cewa wala a'si laka amra. Anan Khadir yana gaya wa Annabi Musa alaihi wassalam cewa to shikenan na yadda zaka bi ni, amma bisa wannan sharadin, idan ka bi ni, to ka sani cewa akwai wani abin da zaka gani ina yi. Ina yin shi ne bisa wani gaibi da kai baka san shi ba, wani abin da Allah ya sanar da ni, ni na san shi, kai baka sani ba. Don haka kai hakuri, dukkan abin da zaka gani kada ka tambaye ni, har sai ni na ga lokacin in gaya maka dalilin da yasa nayi wannan abu yayi. Don haka wannan shine sharadin da ya masa, kada ya fara tambayarsa me yasa zaka yi kaza ko me yasa baka yi kaza ba, har sai lokacin in baka labari yayi na zan baka labari. Wannan shine sharadin da yasa masa. Kaga kenan babu laifi idan malami ya ga maslaha ga ɗalibin sa, yasa masa sharadi, yasa masa. Ya zo gurin sa karatu, cito da sharadi, karatu na ba a fashi sai da kwakwaran uzuri, in har kai fashi ɗaya biyu uku babu kwakwaran uzuri na kure ka, ba laifi yayi ba. Kada a ce wannan malamin ya tsananta, a'a, yana iya sa wannan saboda maslahar shi ɗalibin kansa, da maslahar wasu ɗaliban ma da za su iya zuwa wajen karatun. Domin idan ya kasance ɗalibin in ya ga dama ya zuwa, duk wanda zai zo shi ma na iya kwaikwayonsa, yana iya koyi da shi, ce to ai abin nan ma gashi ma wani da aka daɗe da shi ga yadda yake yi, bare mu da muka zo kwanan nan. Saboda haka yana iya sa sharadi idan ya ga da maslaha. Yana iya sa wa ɗalibansa sharadi cewa in muna karatu ba tambaya sai an gama. ce babu tambaya sai an gama ta yiwu a ciki abinda kake so ka tambaya kafin akai ƙarshen darasi ka ji an sanka to kaga ka zo ka katse darasi alhalin an sanka za ta zo cikin darasin ta yiwu baka ma gama fahimtar abun ba shi yasa kake jin akwai abinda zaka tambaya amma da an kai ƙarshen karatun ka ji cewa ka fahimta ba buƙatar sai kai tambaya to duk malami na da damar ya yi wa ɗalibi irin wannan matukar ya hango akwai maslaha a ciki kuma babu wata maslaha ga ɗalibi ya kasance duk sanda ya zo wajen karatu wajen malaminsa ya hana shi karantar da shi ya tsare shi da jayayya da shi in ya ga abu ya ce me yasa kace kaza me yasa baka ce kaza ba meye dalilin ka akan abu kaza to wannan baya daga cikin abin da yake ladabi na karantarwa galibi ɗalibin da yake da irin wannan to yakan haramta wa kansa ilimi za mu ga Abdullahi dan Abbas shakundum a wajen ilimi cikin ɗalibansa akwai Abu Salama ibn Abdurrahman daga cikin ɗalibansa akwai Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud yana daga cikin shi ma ɗalibansa Abu Salama ibn Abdurrahman ya kasance ɗalibi ne mai yawan jayayya da Ibn Abbas yana yawan jayayya duk sanda aka zo sai ya titsiye Ibn Abbas ko ya ce meye hujjar ka meye dalilin ka meye kaza ko ni ban yadda ba yayin da shi kuma Ubaidillah duk sanda ya zo kasa kunne yake kawai ya saurara sai ya kasance Abdullahi dan Abbas yana rike ma wancan ilimi baya sakan masa saboda me saboda ya kula cewa shi dan jayayya ne da haka ko ya sani sai ya ki gaya masa wancan kuma da ya san mai ladabi ne tsayawa yake saurara to sai ya sakan masa shi yasa ko da za ka koma ka duba littattafan hadisi sai ka samu cewa Ubaidillah ya fi hadisai da yawa daga Abdullahi dan Abbas sama da Abu Salama ibn Abdurrahman duk gashi kuma lokaci ɗaya suka taso kuma lokaci ɗaya suka nemi ilimin amma wannan ya fi tara ilimi a gurin Abdullahi dan Abbas saboda ya fi masa ladabi to haka ake so ɗalibi ya kasance mai tausasawa wajen mu'amala da malaminsa sai ya kwashi abu na ilimi wanda yake ba ɗan kaɗan ba a wajen malaminsa yayin da kuma ya zama mai ta'annushi da tambaya ta kwakwa to zai kasance kuma ya rasa samun wannan ilimi to da ya kama masa wannan sharadi ya yadda da wannan sharadi to shikenan sai ya ce to mu je zuwa fantsalaka
فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا
فانطلقا سي سكت في كاغاب أكاوم غنر Yusha Ubad ai su biyu ne suka zo gurin Khadir da Yusha wanda shine Fatahu sai kuma shi Khadir din to amma yanzu alqur'ani sai yake gaya mana su biyu suka tafi kaga in ma dai ya kasance anan an jingine ambatan shi Yusha saboda ba shine makasudin tafiyar ba saboda haka koda yana tare da su shi ba lalle sai an kawo shi cikin maganar ba ko kuma ya kasance an mayar da shi Annabi Musa alayhi salam ya ce to kai aikin ka ya kare daman ga aikin da na baka don haka ka koma cikin Banu Isra'ila ka zauna har sai na dawo wanda wannan shine watakila zahiri akwai ruwayar da ake cewa wai laifi yayi tare suka tafi sai laifi ya zo ya sha wannan ainul hayat ruwan da ake sha wanda aka ce in an sha shi za a rayu ba a mutuwa sai ya sha da ya sha bayan Khadir ya hana shi ya ce kai ya kuskure ya sha sai ya sha shine Khadir ya tattara shi ya sa shi a cikin wani jirgin ruwa ya jefa shi ruwa yana ta yawo a cikin teku har yanzu wannan magana ce ba ta da tushe ba ta da inganci saboda haka alqur'ani yake gaya mana fantalaqa sai suka tafi shikenan an karbe shi a makaranta za a shiga abinda ya shafi bashi darasi amma darasi ne a aikace ba nazari ba akwai nazariya a buɗe littafi ana karanta maka akwai kuma wanda zaka dauka a aikace wanda shine Annabi Musa alaihi salam ya dauka a wajen Khadir lokaci yayi zamu dakata a nan abinda muka yi na daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh